الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكان ومتى من تقوس قوات الربيع الآخر شكرة دبو داياد لدي هدود أربعين دبيو هجرة من زنسيرة عند محمد sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 23 ga watan 11 shekara ta 2020 shekara miladiya zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin al-mu'taqad as-sahih wallafar babban malami al-sheikh Abdulsalam ibn Birjis al-Abdul Karim Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahama. A wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a bayanin da muke game da rukuni na uku daga cikin rukunin imani. Rukuni na farko imani da Allah, imani da mala'ikun Allah, sai kuma imani da littattafan Allah. Muna cikin bayani game da imani da littattafan Allah ne kuma lokaci muka dakata. Yanzu mu tashi a daidai gabar da malam zai mana bayani game da nau'o'i na wahayi da Allah madaukakin sarki kan yi wa manzanninsa malai ce fa minha al masmu'u minhu min wara'i hijabin biduni wasitatin daga cikin hanya da Allah madaukakin sarki kan isar da wahayi zuwa ga manzanninsa akwai al masmu'u minhu wahayin da Allah madaukakin sarki zai yi manzan da yake wahayin ya ji wannan magana ta Allah madaukakin sarki daga gare shi amma min wara'i hijabin tabayin hijabi zai ji maganar Allah madaukakin sarki kai tsaye amma ba tare da yana ganin Allah madaukakin sarki ba shine min wara'i hijab kamar yadda Allah madaukakin sarki magana da annabi Musa alaihi salam malai ce amma biduni wasitatin ba tare da wasitar mala'ika ba kai tsaye tsakanin Allah madaukakin sarki da manzo zai isar masa da sakon da yake so isar masa ba tare da an sa mala'ika Jibrilu ko ɗaya daga cikin mala'iku a tsakiya ba an kuwa ka mu ci gaba ya kamata mu ɗanyi yar muqaddima ta ɗan game da abin da ya shafi anwa'i wahayi nau'o'i na wahayi da Allah madaukakin sarki yake yi wa manzanninsa sun kasu kamar haka na farko Allah madaukakin sarki yakan yi wahayi wa manzo ta hanyar mafarki ma'ana manzo daga cikin manzannin Allah wani lokaci Allah madaukakin sarki yakan bashi umarni ko sako ta hanyar mafarki kamar yadda muka sha bayani a wasu daga cikin majalisan mu cewa annabawan Allah da manzanni su mafarkin su gaskiya ne kamar yadda Nana Aisha take gaya mana cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance farkon abin da ya fara gani daga cikin sha'anin annabtarsa shine ar-ru'ya as-sadiqa mafarkin da yake na gaskiya tace fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqi sabahi kama ra'a ya kasance baya ganin wani mafarki sai mafarkin ya tabbata a zahiri a gaske tamkar hasken asba kamar yadda ya gansa ka abin zai faru farkon bushara ta annabci da wahayi da Allah madaukakin sarki farawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine mafarki mai kyau kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da ya mafarki yana yanka ɗansa da ya tashi me yayi kokarin zartar da wannan umarni dan ya san wannan mafarki da yayi a cikin mafarki aka gaya masa cewa yanka ɗansa ya tabbatar wahayi ne umarni ne Allah madaukakin sarki yake ba shi shi yasa da ya tashi ba tare da wata tantama ba kawai sai ya kira ɗan nasa ya gaya masa cewa ya bune inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma za tara saboda haka dan yace ya abati fa'al ma tu'mar tare da cewa mafarkin annabawa ba duka yake zama wahayi ba amma kuma duka gaske ne a fahimci wannan zancen ba duka yake zama wahayi ba ma'ana ba duka ne za a yi annabi zai mafarki a ce ya zama wahayin da zai isarwa al'ummarsa ba amma tare da haka dukkanin mafarkin da annabi zai gani a cikin baccin sa shi kuma gaske ne saboda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace idanuwa na suke bacci idan na kwanta amma zuciyata a farke take zuciyar annabawa bata bacci yadda ka san idan kana farke zuciyarka take aiki haka zuciyar annabawa da manzanni take aiki lokacin da suke cikin bacci shi yasa lokacin da za a yi yaƙin Uhud annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yayi wani mafarki cewa ya ga wasu shanu yana yanka su har ma ga takobin sanin jini yana diga daga jiki da aka waye gari yake ba wa sahabbai bushara cewa wannan yaki akwai alamun nasara yayi mafarki mai kyau sai ya ba su labarin abin da ya gani shi Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya awwal mafarkin ya fassara shi akan wancan shanu da ya gani yana yankawa nasara ce daga bangaren su mafarki ne tabbatacce na hakika ne to amma kuma abin akasin hakan ne sai kasance ashe wannan shanu da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gani ana yankawa kamar Allah madaukakin sarki yana gaya masa cewa wasu daga cikin sabansa da yawa za a kashe su za a yanka su a cikin wannan yaki to kuma abin da ya faru kenan sai da aka kashe kusan sabai 70 a wannan yaki to kun ga mafarki ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi ya tabbata hakika gaskiya ne amma kuma ba wahayi ba saboda haka ɗaya daga cikin hanyar da Allah madaukakin sarki kan isar da wahayi ga manzanninsa akwai ta hanyar mafarki hanya ta biyu shine irin wannan hanyar da muka fara bayani yanzu a cikin littafi Allah madaukakin sarki magana da manzansa abanda ake abanda Bahaushe yake cewa baki da baki ma'ana Allah madaukakin sarki yayi magana da manzansa manzo yana jin maganar Allah madaukakin sarki kai tsaye amma ba tare da yana ganin Allah madaukakin sarki ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yayi wa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi da Isra'i wa auha ila abdihi fa auha ila abdihi ma auha Allah madaukakin sarki yayi wahayin abin da ya ga dama zuwa ga bawansa na abin da ya masa wahayi wannan ba da wasu mala'ika jibrili bane Allah madaukakin sarki tsakaninsa da manzansa ya bashi abin da ya bashi kamar yadda kuka sallah ai kai tsaye Allah madaukakin sarki ya ba annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ita kai tsaye karbo ta ba da wasu mala'ika jibrili bane da yaje Isra'i aka bashi sallah saboda haka sai kasance irin wannan wahayi babu wasu da mala'ika a cikin sa kamar yadda kuma Allah madaukakin sarki wahayi na farko da ya fara wa annabi Musa lokacin da za a maida shi annabi kun ga ai kai tsaye Allah madaukakin sarki ya masa magana kai tsaye annabi Musa yana cikin tafiya da shi da matarsa sun dawo daga garin Madiyana za su koma garin Misra saboda haka sai dare ya musu ga sanyi ga duhun dare ga kaza ga ba kowa ga daji ne yana neman mafaka ko wajen da zai dan rakubiya dan fake kafin safiya a cigaba da tafiya saboda haka sai hango hasken wuta a nesa to shi ya dauka wuta ce sai ya ci da matarsa zauna a nan bari in je in dan samo mana dan bakin wuta da zamu zo mu dan hada itatuwa ma mu dan ji dimi saboda akwai sanyi to yana zuwa a shi ba hasken bishiya bane wan dan tajalli ne daga cikin hasken Allah madaukakin sarki shine yana zuwa kawai sai ya ji an kira shi an ce ya Musa inni anallahu rabbul alamin ya Musa ni ne ubangijin halittu gaba daya saboda haka an alki asaka dai zuwa karshe kun ga farkon wahayi da aka fara masa aka ce tafi zuwa ga fir'auna da sauransu an yi masa shine ta hanyar irin wannan wahayin kai tsaye tsakanin Allah madaukakin sarki da annabi Musa babu wasu da mala'ika jibril a lokacin akwai nau'in wahayi na uku shine Allah madaukakin sarki yana yin sa ne ta hanyar mala'ika jibril amma shi wannan mala'ika jibril yakan busa ne a zuciyar manzo ko annabi daga cikin annabawan Allah kawai sai abinda Allah madaukakin sarki yake so ya wahayi sai ya tabbata a cikin sai ya saura a cikin zuciyar manzon kuma sai ya fito sai ya bayyana shi misali annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace a cikin hadisi ingantacce inna ruhal qudusi nafatha fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila ajalaha wa rizqaha fattaqullahu ajmilu fi talbi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace haqiqa ruhul qudus shine mala'ika jibril yayi busa a cikin zuciyata ya ga ya mun cewa busa ce wannan ba zuwa ya ga masa hanyar da yake masa wahayi ba shine abin da na ga mana kamar Allah madaukakin sarki zai sanya mala'ika jibril ya kimsa abin a cikin zuciyar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kawai sai ya ji abin saboda haka sai ya fade shi yace yayi busa a cikin zuciyata ya ga ya mun cewa babu wata rai da za ta mutu ta koma ga Allah madaukakin sarki sai ta kammala cin arzikinta gaba ɗaya da ajalinta duk abinda Allah madaukakin sarki ya ware wa rai za ta samu ko za ta ci ko za ta shafe na kwanaki da awoyi da ranaku da watanni da shekaru sai ta gama share su kaf sannan sai Allah madaukin sarki ya dauke ta shi yasa duk mutum da kaga ya mutu ya gama cin ajalin sa ne gaba daya ya gama cin arzikin sa ko daidai da kwayar zarra da arzikin sa bai rage a duniya ba yan uwa duka ya cinye gaba daya duk mutum da ya rasu haka mutum baya rasuwa sai ya cinye abubuwan da Allah madaukin sarki ya tanadar masa saboda haka sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace to fattaqullah ku ji tsoron Allah wa azmilu fi talabi ku kyautata a wajen neman abincin ku ku kyautata wajen neman abin da za ku sa a bakin ku saboda me saboda ba za ka mutu sai ka cinye arzikin ka gaba daya saboda sawa'an ka bi ta hanya halal ka same shi ko kuma ka bi ta hanya haram ka same shi duka dai sai ka cinye arzikin ka sannan za ka rasu idan ka tsaya ka nutsu ka bi ta hanya da Allah yake so za ka samu abin da Allah kaddara za ka samu idan mutum kuma yake yace sai ya bi ta hanya da Allah baya so nan ma dai abin da Allah kaddara masa din zai samu ba zai wuce wancan ba ina fata an fahimta to kun ga menene ne gaggawa yawa sai mu ba a hankali duk abin da Allah madaukakin sarki kaddara za mu samu sai fa mun same shi duk abin da mutum yana ci daga cikin arzikin sa ne saboda haka wannan ɗaya ne daga cikin nau'i na wahayi da Allah madaukakin sarki yake yi ga manzansa mala'ika yayi busa a cikin zuciyar manzo sai abin ya tabbata sai kuma ya fadi shi sai nau'i na hudu wanda shine na ƙarshe shine mala'ika jibrili yazo yayi wa manzo daga cikin manzannin Allah wahayi ta hanyoyi guda uku shi kuma yake zuwa hanya ta farko shine ko dai yazo wa ko yazo annabi da siffarsa da Allah madaukakin sarki ya halice shi yadda yake a matsayin sa na siffar mala'ika sai yazo manzo a haka kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ganshi sau biyu yadda bayani ya gabata a darussan baya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ganshi sau biyu ya zo masa a haka to wani lokaci yakan zo a haka wani lokaci kuma yakan zo ne a siffar mutum a siffar dan adam kamar shi yadda shi ma bayani ya gabata zai zo a siffar mutum yadda muke ganin junan mu haka zamu ganshi ya zauna a gaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su tattauna wani lokaci yazo a siffar wani mutum da aka san shi wani lokaci kuma yazo a siffar wanda ba taba ganin shi ba ya dai faɗa abin da Allah madaukakin sarki umarce shi ya faɗa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kiyaye shi kuma ya tashi tafiyarsa nau'i na uku shine nau'in da yakan zo wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fa huwa ashaddu minni shine mafi tsananin nau'in da yafi bawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wahala na wahayi shine yadda za a lokacin da mala'ika jibril zai zo masa yace zai zo masa ne kamar yadda ka san za a samu sarka yadda yake jin sautin sa kamar yadda za a samu sarka a rinka janta akan dutse ko kuma a rinka kada kararo haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake jin sautin mala'ika jibril to shine idan suna zaune da sahabbai sai su ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka kamar ya suma ko abin da ya kama da haka to shine suna tare da shi kawai sai su ga yanayin sa ya canza suka ce wani lokacin wa innahu la yatafassadu araqan fi yawmin shadidil bardi goshin sa yana tsaftar da gumi za a ga yana goshin sa yana gumi a ranar da ake tsananin sanyi amma gumi yake saboda nauyin wahayi shine ɗaya daga cikin sabai yake cewa akwai lokacin da za a saukar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wahayi irin wannan nau'i yace cinyar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tana kan cinyata yace sai da nanji kamar cinyata ya taru gurguje ta zama gari saboda nauyin cinyar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya wuce nauyi na al'ada da aka saba ji tayi nauyi sosai sabu yace sai da ya kasa jurewa saboda nauyin wahayi shi sai Allah madaukakin sarki yace inna sulqi alayka qawlan thaqila shine qawlan thaqila sahaban da suke gurin idan ana saukar da annabi irin wannan wahayi suka ce suka ji wani lokaci kamar irin udan zuma da yawa sun taru irin wannan kukan nasu zum haka suka ji hadisin sayyidina Umar ko da yake cikin Bukhari yace wani lokacin suka ji kamar ghatib ka ghatibin na'im kamar irin munsharin mai bacci haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na wannan abu haka to da zaro wannan abun kuma ya yayi to mala'ika jibril ya saukar da abin da zai saukar kinin sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dawo yadda yake sai ga ya mutane abin da Allah madaukakin sarki ya saukar masa hanyar mala'ika jibril to shi kansa mala'ika jibril yakan zo ta wannan hanyoyi guda uku ya isar da wahayi zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to duk abin da zamu karanta a wannan babu za ku ga ba zai fita daga ɗaya daga cikin wannan abubuwan guda uku ba abin da yasa na dan mana wannan muqaddimar saboda zai taimaka mana wajen mu fahimci abin da zamu karanta a cikin babun gaba ɗaya insha Allah ta'ala malam yace kama kallama Allah Musa takliman biduni wasitati kamar yadda Allah madaukakin sarki yayi zance da annabi Musa ba tare da wasita ba kamar yadda ne mana wancan bayani lokacin da annabi Musa ya dawo daga Madina Allah madaukakin sarki ya kira shi ya masa wahayi kuma ya tura shi yace je zuwa ga Fir'auna ya kira shi idhhab ila fir'auna innahu dagha ka tafi zuwa ga Fir'auna yayi dagawa ya kira kansa Allah madaukakin sarki qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa lamma ja'a Musa limi qatina wa kallamahu rabbuhu yayin da annabi Musa ya zo zuwa ga miqati mu miqati shine gurin haduwa kamar a ce meeting point inda Allah madaukakin sarki yace da annabi Musa ya zo su hada a waje ma'ana annabi Musa ya zo anan Allah madaukakin sarki zai yi magana da shi wannan miqati kenan to lokacin da annabi Musa ya zo zuwa ga inda Allah madaukakin sarki ya umarce shi ya zo dan yi masa magana wa kallamahu rabbuhu kuma ubangijin sa yayi masa magana shi sa ɗaya daga cikin abin da annabi Musa Allah madaukakin sarki ya fifita shi da shi shine zance shi sa yake ce masa kalimullahi saboda ya samu wannan fifikon tsakanin ƴan uwansa annabawa Allah madaukakin sarki ya masa zance ba ɗaya ba ba biyu ba shi da shi ba tare da wasu dan mala'ika ba kun kame da na gaya mana wahayin sa na farko ma ta hanyar zance shi da Allah madaukakin sarki aka ba shi sannan lokaci zuwa lokaci Allah madaukakin sarki yakan yi masa irin wannan zancen kai ba ma wannan ba har akwai lokacin ma da sai da Allah madaukakin sarki ya ce zaɓo wasu mutane wa khtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina Allah madaukakin sarki ya ce zaɓo wasu mutane 70 daga cikin mutanen Banu Isra'ila yazo Allah madaukakin sarki zai zance da shi a gaban su za su ji maganar Allah su kuma abin da ya faru kenan saboda haka lokacin da suka je su 70 din nan annabi Musa ya kai su Allah madaukakin sarki yayi magana da shi suka ji maryar Allah to kun san Yahudawa kawai sai suka ce arina Allah jahara ai tunda mun ji magana sai a nuna mana shi ya kamata mu ganshi kawai ba magana kadai suke bukata ba yanzu yanzu na bukata su ganshi shine Allah madaukakin sarki ya ce falamma akhadhatumur rajfatu qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyaka lokacin da suka bada kawai sai dukkanin su tsawa ta kama su suka fada nan take suka murmutu saboda sun wuce gona da iyaka sun wuce kadarin su sun wuce haddin da ya kamata a ce sun tsaya to Allah madaukakin sarki ya girma annabi Musa da waɗannan abubuwa na zance da shi lokaci zuwa lokaci wa qala Allah madaukakin sarki ce qala ya Musa ya kai annabi Musa inni safaituka haqiqa na zabe ka ala nasi na fifita ka akan sauran mutane bi risalati da sakona da na baka da me da kai manzo da nai wa bi kalami sannan na fifita ka akan sauran mutane da me da zance na da nai da kai ɗaya daga cikin abin da Allah madaukakin sarki fifita annabi Musa da shi kenan shi sa wata rana wani bai yahudi a garin Madina suna hira da wani sahabi ana tattaunawa sai yake cewa wallazi faddala Musa ala alalamin yace na rantsi ana irin zance ne haka sai yace na rantsi da wanda ya fifita annabi Musa akan halittu gaba daya duka alalamin ya shafi duk abin da ba Allah madaukakin sarki ba yace na rantsi da wanda ya fifita annabi Musa akan kowa da kowa sai sahabin yace masa hatta Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi mai ce hashi kawai sahabin sai ya kwada masa mari sai kace annabi Musa ya fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya sai rigima ta tashi sai gaba annabi tsira da aminci su kara tabbata to shine sai annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi tare da tawadu'unsa da kaskantar da kansa sai ya ce da wannan sahabi la tufaddiluni ala yunus ibn matta yace ku daina fifita ni hatta akan yunus dan matta annabi yunus alaihi salam yace ku daina fifita ni akan wanda daga cikin annabawa annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi akan kansa ya san cewa shine sama da kowanne annabi amma kaskantar da kai ko kuma kasa da kai irin na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai kada a rinka fifita shi akan sauran annaba kada ma a fifita kada a fifita shi akan Yunus dan Matta saboda haka annabi Musa yana ɗaya daga cikin ulul azmin ar-rusul manzannin da suka samu tagomashi sosai da sosai daga cikin manzannin Allah madaukakin sarki malai cewa minha daga cikin nau'in wahayi ما يسمعه الله تعالى الرسول الملكي akwai abin da Allah madaukakin sarki yake jiyar da manzansa daga cikin malaika wa ya amuruhu sai ya umarci wannan manzan nasa na malaika bi tablighihi minhu ila ar-rasul al-bashar ya isar da wannan zancen zuwa ga manzo shi kuma da yake a cikin mutane shine wahayin da muka fi sani Allah madaukakin sarki ya umarci malaika jibril da wani sako ya kawo zuwa ga ɗaya daga cikin manzannin Allah madaukakin sarki to shine irin wannan qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa ma kana li basharin ayyukallimuhu Allah bai dace ga wani mutum ba a ce Allah madaukakin sarki yayi zance da shi ko yayi magana da shi illa wahayan na farko sai ta hanyar wahayi wahayi makuwa miwara'i hijabi au miwara'i hijabi nabiyu ko kuma ya kasance zancan miwara'i hijabin ne ta bayan hijabi maganar Allah yake ji ba dare yana ganin Allah ba sai na uku aw yusila rasulan ko kuma Allah madaukakin sarki ya turo da manzo fa yuhiya bi idnihi ma yasha wannan manzon yayi wa annabi wahayi na abinda Allah madaukakin sarki so ya masa wahayin sa innahu aliyun haqiqa Allah madaukakin sarki shine madaukaki hakimu kuma mai hikima to kun ga wannan ayar an kawo na in wahayi ne guda uku na farko akwai illa wahaya na biyu min wara'i hijabi na uku aw yusila rasulan fa yuhiya bi idnihi to abin tambaye shine me bambanci tsakanin illa wahayan da fayuhiya bi idnihi an fahimta ku yan uwa yawa kun ga na farko Allah ya ce bai dace ga wani mutum ya magana da Allah madaukakin sarki shi da shi ba sai ta hanyar wahayi ko kuma ta bayan hijabi dai mun san abin da ake nufi shine Allah ya magana da manzo magana tana isawar manzo amma ba tare yana ganin Allah ba kamar da muke bayani to na uku kuma sai aka ce aw yursila rasulan ko kuma Allah ya turo da manzo fayuhiya yayi wahayi bi ma ya sha ga abin da yazo bi izini da izinin sa to me bambancin na 1 da na 3 duk wahayi aka ce wannan an ce wahayi wannan an ce wahayi me bambancin su to shine amfani wacce muqaddima da neman a farko malamai suka ce wahayi na farko shine wahayin da za a yi wa manzo a kimsa masa abin a cikin ransa yaji abin ya tabbata kuma ya fadi shi na ƙarshe kuma shine abin da za a turo malaika kai tsaye zo ya ga masa ina fatan fahimci bambancin ko yawa to shine bambancin su na farko shine kamar irin wancan wanda muka faɗa inna ruhul qudus nafatha fi ru'i anta to irin sa ne wahayi ne amma ta hanyar Allah madaukakin sarki ya sanya malaika jibril ya busa a cikin zuciyar manzo sai abinda za a ga masa din ya tabbata sai ya faɗe shi wannan kuma kai tsaye malaika jibril ya zo masa magana baki da baki ya ga masa abinda Allah subhanahu wataala ya umarce shi ya ga masa malai ce kamar annal imana bil kutubi kamar yadda imani da littattafan Allah yatadammanu al-imana bi kulli ma fiha yana kunshi ya kunshi ya tattara imani da dukkanin abin da ke cikin littafin idan kai imani da littafin Allah madaukakin sarki to dole ne duk abin da littafin ya kunsa shi ma kai imani da shi shar'o'in da ke cikin littafin duka kai imani da shi min ash-shara'i daga cikin shari'o'i wa annahu kana wajiban 'alal umami alladhina nazalat ilayhim haka nan kuma wajibi ne ya kasance wajibi ne ga al'ummomin da littafin ya sauka zuwa gare su al-inqiyadu laha da su jawo zuwa ga abin da ke cikin littafin na shari'o'i wal hukmu bima fiha kuma su yi hukunci da abin da yake cikin shi abinda malaike so ya ga mana shine duk mutumin da ya imani da alqur'ani to wajibi ne imani da dukkanin abin da ke cikin alqur'ani duk wata shari'a ta Allah subhanahu wataala da take cikin alqur'ani guda ɗaya tallin tall idan mutum ya kafirce mata to daidai yake da ya kafirce alqur'ani gaba ɗaya daidai yake da ya kafirce alqur'ani gaba ɗaya yanzu misali haddin mutumin da ya sha giya ko haddin mutumin da ya zina ko haddin mutumin da ya kazafi duk Allah madaukakin sarki ya kawo su a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ce wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba ko nakalan min Allah to so ne yace ai shi yana gari bai dace a ce idan mutum yayi sata a yanke masa hannu wannan kamar akwai kaza a cikin su kamar yadda wasu suke faɗa to duk mutumin da ya haka daidai yake da ya kafirce alqur'ani gaba ɗaya bai imani da shi da mushrikin da bai shiga addinin musulunci ba duk ɗaya suke saboda haka duk abin da yake cikin alqur'ani na shari'a kamar yadda kai imani da alqur'anin gaba ɗaya shi to duk wata shari'a duk wata fakara duk wani layi da ke cikin alqur'anin na hukunci ko na shari'a dole ne wajibi ne mutum ya imani da shi kafircewa wannan kafircewa alqur'anin ne gaba ɗaya kuma wanda zai sababa mutum fita daga addinin musulunci gaba ɗaya Allah kiyaye malai ce wa anna hadhihi alkutub haka nan waɗannan littattafai na Allah madaukakin sarki gaba ɗayan su yusaddiqu ba'dhuha ba'dhan la yukadhibuhu sashin su yana gaskata sashin su baya ƙaryata sashin littattafan Allah dukkanin su yana gaskata sashi ne babu wani littafi na Allah madaukakin sarki da yake ƙaryata wani littafi da yazo a bayan sa littafin at-taura yana gaskata zabura littafin zabura yana gaskata injila littafin injila yana gaskata me alqur'ani shi yasa duk littattafan da zaka samu akwai bushara zuwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kaga da aka kawo siffar sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aka ce zalika mathaluhum fit tawrat wa mathaluhum fil injil kamar haka siffar sahabbai take a cikin at-taura siffarsu kuma a cikin injila sai Allah ya ce ita ce kaza da kaza da kaza sai ya ambata kaga akwai siffar annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi da sabban sa a cikin me at-taura da injila ina fata an fahimta saboda haka kowanne littafi gazgata dan uwansa yake kamar yadda kowanne annabi idan ya zo yana bishara zuwa ga zuwan annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi wa idh qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi ahmad to kaga a cikin littafin injila ma ko at-taura hatta suna annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi na ahmad sai da aka ambata aka fada haka nan Allah madaukin sarki ya rike alƙawarin annabawa dukkanin su duk annabin da Allah zai aiko sai Allah ya rike alƙawari da shi wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum sai Allah ya ce me la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum akhadhtum ala zalikum isri qalu aqrarna duk annabin da Allah zai aiko sai an ga masa cewa to yanzu idan wani annabi ya zo maka yana gasgata abin da yake tare da kai littafi dole zaka bar abin da kake kai kabishi shine annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi kabishi ka kuma taimake shi duk annaba kuma suka ce sun yarda haka saboda haka dukkan littafan Allah da annaban Allah sashin su yana gaskata sashi ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce la nufarriqu baina ahadin minhu ba ma bambancewa tsakanin manzo da manzo mu ce wannan ba manzo bane ko wannan ba annaban Allah bane kowanne ɗaya ne a wajen Allah madaukakin sarki sai dai kuma tilka rasul faddalna ba'dhum ala ba'd wani ya fi wani malai cewa anna naskhal kutubil ula ba'dha bi ba'dhin haqqun hakanan littattafan nan na farko da suka zo sashin su ya shafe hukunci ko ya shafe shari'ar shashi shi ma gaske ne littafin at-taura da yazo da zabura yazo a bayan sa ko kuma da injila tazo a bayan sa sai ta shafe hukuncin sa abin nufin littafin da yazo wanda yazo na karshe shi hukuncin sa yake shafe wanda yazo a baya idan annabi Musa alaihi salam yazo yayi hukunci da littafi idan annabi Isa yazo a bayan sa hukuncin annabi Isa zai shafe nawa na annabi Musa ina fata an fahimta haka abin yake da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yazo shi kuma nasa sai shafe nawa na annabi Isa alaihi salam haka al'amarin yake kama nusikha ba'du shara'i at-taurati bil injil malai ce kamar yadda aka shafe wani sashi daga cikin shari'o'in at-taura da zuwan injila annabi Musa alaihi salam ya zo hukunci da at-taura annabawan da suke a bayan sa sun yi hukunci da at-taura to da annabi Isa zo da injila kuma sai aka shafe wasu daga cikin hukuncin cikin at-taura ba injila aka at-taura ba gaba daya ba sai aka shafe wasu daga cikin hukuncin sai aka saukake wasu kuma aka canza su qala ta'ala fi Isa alaihi salam hakanan Allah madaukakin sarki ya faɗa game da annabi Isa alaihi salatu wassalam yace wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat annabi Isa ne mutanen sa bayani yace wannan littafi da ke hannuna yana gasgata abin da ya gabace ni na littafin at-taura littafin da yazo a bayana na at-taura wannan littafi na injila yana gasgata shi yana nuna cewa shi ma littafin Allah ne wal uhilla lakum sannan kuma nazo ne dan na halatta muku ba'd alladhi hurrima alaykum kun ji ba wani sashi daga cikin abin da aka haramta muku da yawa daga cikin wasu abubuwa da aka haramta wa yahudawa da annabi Isa yayin sai aka dan yi sassauci sai aka dan rage zafin haramci sai aka bar wasu aka kyale wasu dama kamar yadda na sha bayani cewa ita shari'a annabawa gaba ɗaya tauhidi ne guda ɗaya kowanne annabi da manzo tauhidi iri ɗaya suke yi amma shari'a ne kowa da ta sali kullin ja'alna minkum shari'atan wa minhaja kowa akwai irin shari'arsa da kuma hanyar da yake bi wajen hukunci amma tauhidi shine abu guda ɗaya malai yace wa kama nasakha alquranu ma qablahu min alkutubi as-samawiyya kamar yadda kuma alqurani shi da yazo dukkanin littattafan da suka sauka daga sama sai alqurani ya shafe su sai alqurani ya sauke hukuncin su sai kasance yanzu duk littafin da ba alqurani ba za a yi hukunci da shi ba shi sai yanzu at-taura ba ruwanka da at-taura injila ba ruwanka da injila zabura ba ruwanka da zabura shi sai sai ga wasu ya dau littafi ya tafi malam bai zabura da ya karanta masa saboda Allah an ba riwaya bai ruwanka da wata zabura kai da kake da alqurani bai ruwanka da zabura in kana karanta injila ko at-taura kana karantawa ne dan ka san abin da yake ciki musamman idan kana da alaka da waɗanda suke ba musulmi ba kuma sun yarda da at-taura da injila dan kai musu hujja da ita shine inda ya kamata a ci ka karanta Taurat da Injil. Ka karanta ta kana kalce ta sosai duk da canje-canjen da suka yi da ƙara-ƙaran da suka yi da juye da tahrifin da suka yi da tabdili da suka yi to ka bi ka gane sako da lugunta dan ba za su taba fahimta ka da Alƙur'ani ba da littafin za su fahimce ka to idan kana so ka shigo da su cikin addininka na musulunci sai ka san littafin su in baka ba sai da kai yanzu ku tattauna da Kirista suka ce masa Allah ya ce a cikin Suratul Al-Baqara ko Al-Imran shi ya zama da Suratul Al-Baqara ne ko Al-Imran abin da ya sani shine ka ce masa Bible chapter kaza ba kaza shikenan sai ya fahimce ka yawa shine abin da zai fahimce ka to sai ka je ka san wannan amma ba wai dan kana karantawa bane dan kai aiki da wani hukunci da yake ciki shi sai Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce la tusaddiquhum wa la tukazzibuhum idan alal kitabi sai ka maka wani labari wanda yake da alaka da addini ko wani abu wanda yake cikin littafin su Annabi ya ce kada ka gaskata su kuma kada ka karyata su to wannan yake nan kada ka gaskata su kuma kada ka karyata su saboda Allah madaukakin sarki ya kawo maka shari'a faraƙal babu datti ko tsofa ne akan ta saboda haka duk abinda wani bayahudi zai ga ya maka idan dama ya dace a cikin littafin ka yana nan to dama zaka bi shi dan akwai shi a cikin littafin ka haka ne idan ku abinda ya ga maka ba cikin littafin ka to me ruwanka da shi ba ruwanka da shi idan kuma kace zaka karanta shi me yiwa ya tabbata a cikin littafin magana Allah cika ka karanta magana Allah kenan ina fata an fahimta amma ba za ka aiki da ita ba ba za ka aiki da ita ba shi yasa wata rana Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yaga wasu ƴan takaddu a hannun sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah kara masa yarda sai Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya tambaye shi ya ce wannan takaddun ba sai ce ai wani sashi daga littafin at-Tawrat ya samu a wajen wani bayahudi yake dan dubawa inda ne sai ya ga ran Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya baci Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya bata rai sosai سيدنا عمر سيدنا كلين سي تاش سي آمنت بالله ورسولي آمنت بالله ورسولي رضيت بالله رب يتي سنة لم إرادة أمتي سأرى تبتا أغريش يهو تي تي والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي يتي بقى تورا بقى إن دأتي أن موسى نان أرأي بابا أبن دزي ودأت أن موسى ألا ما أكن سركية كريبيشي باترى دابين بقى تكيد ألا ما أكن سركية باك على القرآن نارون كدأت تورا Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi masa faɗa to shi yasa zuwan alqur'ani ya sauke duk wani littafi da yake bayan sa yanzu alqur'ani shi kadai shine littafin da za a yi hukunci da shi shi yasa Allah madaukakin sarki ya bashi abin da ake cewa shumuliya shumuliya shine gamewa duk wani littafi da ake bayarwa za ku ga ana bada shi ne zuwa ga wata al'umma kadai kadai ba duk duniya ake bada shi ba amma alqur'ani sai Allah madaukakin sarki ya ce da Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi fa ma arsalnaka illa kafatan linnas ba mai aiko ka ba sai duka duk mutanen duniya ba ma mutane ba har da aljanu shari'a musulunci ta shafa aljanu ba wai mutane kadai ba sallallahu alaihi wasallam mali yace qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace musaddiqan lima bayna yadayhi alqur'ani yana gaskata abubuwan da suka gabace shi na littafi da littattafai da aka saukar wa annabawan baya wa muhaiminan alaihi kuma alqur'ani shine yake yin hukunci akan su wasu malaman suka ce shine ai wanda yake hukunci akan su wasu kuma suka ce a wanda yake bada shaida akan su dukkanin fassarorin guda biyu ɗaya bata cin karo da ɗaya alqur'ani shi yake bada shaida akan sauran littattafai kamar yadda kuma shine yake hukunci akan su kowanne littafi ana gwada shi ne da alqur'ani idan ya dace da alqur'ani to daidai ne in ku ya saba alqur'ani wannan menene kuskure ne shi yasa ba za a hukunci da shi ba malai ce wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa ma huwa illa dhikrun lil alamina shi alqur'ani bai kasance ba illa fadakarwa ne tunatarwa ne wa'azi ne lil alamin ga duniya gaba daya shi sana ce mana al alam abinda ake nufi da shi shine kullu ma si wallah kullu ma si wallah shine al alam duk abinda ba Allah ba shine al alam to al qur'ani ya kasance fadakarwa ne ga duniya gaba daya duk wanda ya ji al qur'ani ya shafe shi wal iman bi kutubillahi yajibu an yakuna ijmalan bima ujmila wa tafsilan bima fusila malai ce imani da littattafan Allah madaukakin sarki wajibi ne kasance ijmalan fima ujmila an yi imani a jumlace cikin abinda aka jumlace cikin abinda aka tattare yadda Allah subhanahu wataala ya ce ya saukar da littattafai bai ambaci sunayen su da annabawan da aka saukar ba to dole kai imani da su a haka a jumlacen nan sannan kuma tafsilan bima fusila kai imani da littattafan Allah madaukakin sarki a rarrabe cikin abinda aka rarraba shine littattafan da Allah madaukakin sarki ambaci sunayen su kuma ambaci annabawan da aka saukar da su wasu ma aka ambaci wasu abubuwa da ke cikin littafin to su ma dole ka imani da su haka ina fatan fahimta yan uwa wanda suke a dunkule kai imani da su a dunkule wanda suke a rarrabe kai imani da su a rarrabe wannan dole ne na ɗaya daga cikin nau'i na imani da littattafan Allah madaukakin sarki wa qad fasalallahu ta'ala asma'a ba'd kutubihi Allah madaukakin sarki ya rarrabe sunayen wasu daga cikin littattafansa fasamma Allahu at-taurata allati unzilat ala Musa Allah madaukakin sarki ya ambaci at-taura wacce ita aka saukarwa da annabi Musa alaihi salam والإنجيل الذي أنزل على عيسى لإنجيل دا aka sauko annabi Isa alaihi salam والزبور الذي أنزل على داوود da littafin zabura da aka sauko da annabi Dawud alaihi salam والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم da alqur'ani wanda aka sauko da annabi Muhammad tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi wa zakara ta'ala suhuf Ibrahim wa Musa sannan Allah madaukakin sarki kuma a jumlace ambaci suhuf Ibrahim da kuma Musa kamar yadda na faɗa wancan sati shi suhufi ibrahima ba wai sunan littafin bane suhuf ina fatan fahimta a ce akwai littafin mai suna as-suhuf kawai a ce kamar a ce kundi ko takaddu ko littafin da aka ba annabi ibrahim shi sa da ana da aka ce suhufi ibrahim sai aka ce wa musa da littafin da aka ba ko kundin da aka ba annabi ibrahim da annabi musa alaihi salam kun ga annabi musa ya ambaci sunansa ko at-taura yawa na annabi ibrahim amma ba ambaci sunan shi ba alaihim jami'a salatu wassalam Allah madaukakin sarki ya kara musu tsira da aminci gaba daya fa nu'minu bi hadhihi al-kutubi ala hadha at-tafsil dole ne mai imani da waɗannan littattafai a yadda suke rarraban nan an ambaci sunayensu da kuma annabawan da aka saukar da su kuma anna Allah zakara kutuban kuma yadda Allah madaukakin sarki ya ambaci wasu littattafan ijmalan adunkule lam yusammi min hasha'an bai ambaci komai daga cikin sunansu ba ko annabawan da aka saukarwa فنؤمن بها ايضا على هذا الاجمال هكذا ندول بايمان دسو ايات سكو دين ادنقلي قال تعالى الله مدكن سركي تي قل امنت وقل امنت بما انزل الله من كتاب كتي يا رسول الله ناي ايماني دا ابندا الله مدكن سركي سوكر من كتاب دغ لتافي دل لتافن دا الله مدكن سركي سوكر ناي ايماني دشي سواء الناس سننسا بان سن سننسا با na san annabin da aka saukarwa ban san annabin da aka sauka ba nayi imani da shi me yasa saboda Allah ya ce ya saukar na yadda ya saukar shikenan kawai yan uwa insha Allah ta'ala sai mu dakata anan sai kuma gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu mu dora daga inda muka tsaya abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara muka fada daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya wanda muka yi kuskure a ciki kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu yi mana afwa wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته